Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayaha. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na samun nasarori a ayyukan da ta sa gaba cikin dan kankanin lokaci, sai dai ya koka akan kafofin yaɗa labarai na ƙasar akan yadda suke ba da labaran ayyukan gwamnatin. Shugaban yana magana ne a jiya Asabar sa'ilin da yake wa wani gangami jawabi a Florida. Cincirin da magoya bayansa ne suka taru a tashar jirgin saman da ke Melbourne na Florida, inda suke ta kuwan jinjinawa masa sa'ilin da yake musu jawabi. Wajen su ma suna ɗauke da kwalaye da aka rubuta, muna son ka sake tsayawa takara a shekarar 2020 idan lokaci ya kai, duk da yake ya kama riga mulkin ƙasar ne cikin wata ɗaya rak da ta gabata. A cikin jawabin nasa, shugaban ya sake maimaita yawancin kalaman da ya yi game da kafofin yaɗa labarai sa'in da ya kwashe sama da sa'a ɗaya yana jawabi a taron manema labarai da aka haifa da White House ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ya ce yawancin kafofin yaɗa labarai na Amurka basa labarin komi sai kayan labarin ƙarya. Ya ce domin ma sautari sai ka tarar majiyar tasu mai rauni ce. Ya ce kafofin yaɗa labarai su ne babban matsalar mu a halin yanzu. Kana ya zayyana wa taron irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ya kama ragaman mulki. A aikinsa na farko zuwa wata ƙasa tun sa'in da ya zama taimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence, ya ce Amurka za ta ba da dukkan goyon bayan da ya dace ga ƙungiyar tsaro ta NATO. Sai dai Pence ya gargaɗi sauran ƙasashen Turai ɗin da su ma wajibi ne su ba da nasu gudunmawar kuɗi ga ƙungiyar. Pence ko yana cewa na kawo muku wannan albishir ɗin ne cewa Amurka na ba ku tabbacin cewa tana goyon bayan ƙungiyar ta NATO ƙwarai da gaske. Mataimakin shugaban ƙasar dai yana magana ne sa'in da yake jawabi a taron harkokin tsaro da aka gudanar a Munich jiya Asabar. Pence ya sake maimaita cewa ina kira gare ku sauran ƙasashen Turai da ku miƙe tsaye wajen ganin ba ku yi ƙasa a gwiwa ba domin tallafawa ƙungiyar ta NATO, kuma za ku yi haka ne ta kashe biyu daga cikin abin da kuke samu a harkokin tsaro a cikin ƙasarku. Ya ce shugaban Amurka yana fatan sauran waɗanda ke cikin wannan ƙungiyar su zama masu cika alkawari game da ƙungiyar ta NATO domin cimma burin wannan ƙungiyar, kuma ina ganin yanzu ne lokacin yin hakan. Da kuma ya koma ta kan batun rudani da gwamnatin Trump ta shiga game da batun Rasha, sai Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da ganin Rasha ba ta kaucewa yarjejeniyar da aka cimma ba na Minsk, musamman ma na ganin cewa ba a ci gaba da samun tashin hankali ba a Ukraine. Kai, har kwanan gobe Amurka za ta zurawa Rasha ido kan wannan batu har sai mun cimma matsaya ɗaya. Cikin ɗaruruwan mahalarta wannan taron da suka saurari mataimakin shugaban ƙasa Pence har da ministan harkokin ƙasashen waje na ƙasar ta Rasha Sergey Lavrov, kuma shi ma ya yi jawabinsa ne jim kaɗan bayan da Pence ya kammala nasu da jawabin. Kuma kalamansa na farko shi ne yanzu duniya na cikin yanayin canji ne. Nan ba da jimawa ba ne ake sa ran shugaba Donald Trump ya sake fitar da wasu keɓaɓɓun umarnin shugaban ƙasa da zai hana baƙin haure daga ƙasashen nan bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne, kuma ana sa ran wannan karan za a aiwatar da su ta hanyar da za a kaucewa ruɗani wanda ya kawo wa ƙudurin farko cikas da ya hana matafiya ƙasar waje damar isowa nan cikin Amurka. Sakataren kula da harkokin cikin gida da tsaro ne na Amurka John Kelly ya furta hakan. Kelly dai yana magana ne a gefen taron harkokin tsaro da aka gudanar a Munich na ƙasar Jamus lokacin da ake tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar ta'addanci a dufaɗin duniya. Kelly ya ce a cikin sabon umarnin da ake sa ran shugaba Trump zai sake fitarwa wannan karam ba zai hana 'yan ƙasar waje da ke da izinin aiki cikin Amurka damar sake shigowa ƙasar ba bayan sun yi tafiya. Ya ce haka kuma ba zai hana masu shigowa Amurka ba, musamman waɗanda suka riga suka iso a lokacin da dokar ta fara aiki. yace shugaba Trump zai tabbatar cewa umurnin bai rutsa da kowa ba sa'in da zai yi tafiya zuwa wata ƙasa a lokacin da za a fitar da wannan umurnin. Kelly yace ba mamaki a fitar da wannan dokar zuwa gobe kamar yadda shugaba Trump ya bayyana ko kuma cikin wannan satin. Shi dai umurnin farko tun da aka jingine shi gefe guda bayan kotu ta bada umurnin haka a ranar 27 ga watan jiya. Jami'ai daga fadar gwamnatin White House suka ce an samar da wannan dokar ce domin hana 'yan ta'adda kawo hari na Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kasar Rasha ta ce tattaunawar zaman lafiya da aka yi zagaye na biyu a Kazakhstan game da samar da zaman lafiya a Syria abu ne da za a iya cewa an yi nasara a kansa. Wannan kalamin dai ko ya fito ne daga bakin wani babban jami'in harkokin wajen kasar na Rasha a jiya Asabar. Babban darakta a ma'aikatar harkokin waje mai kula da harkokin gabas ta tsakiya da kuma kasashen arewacin Afirka Sergey Vashinim ya faɗa wa wasu kafofin yaɗa labarai na ƙasar ta Rasha cewa tattaunawar da aka yi a Astana wani muhimmin mataki ne da zai kai ga cimma ƙarshen rikicin ƙasar ta Siriya. Kasashe uku da suka tsaya wajen tsara wannan tattaunawar wato Rasha da Iran masu goyon bayan gwamnatin ƙasar Siriya da kuma Turkiya mai goyon bayan wasu daga cikin 'yan tawayen na Siriya su ne suka shirya wannan tattaunawar a Kazakhstan bayan ita kanta ƙasar ta ɗauki nauyin wannan baƙuncin. Sauran waɗanda suka halarci taron ko sun haɗa da wakilai daga Damascus, sojojin da ke adawa da ƙasar ta Siriya, Majalisar Ɗinkin Duniya da dai sauran masu sa ido kamar Amurka da Jordan. Mahalarta taron na wannan karon a Kazan, babban birnin ƙasar, ba su kai yawan waɗanda suka halarci na farko ba da aka gudanar a Astana a cikin watan Janairun da ya gabata, to sai dai ba a cimma matsaya ba na ƙarshe kuma ba wata tattaunawar da aka yi ta kai tsaye tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tawayen.
Labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna ta taimaka makarantu masu zaman kansu domin ci gaban ilimi a jihar. Shugaban kungiyar iyaye da malamai na wata makaranta mai zaman kanta da ake kira Greenlight Academy Malam Dimka Bahago ne wannan kira a wani taron baje koli da makarantar ta yi a wajajen ƙarshen shekara da ta gabata domin nuna irin bajinta da nasarori da makarantar da ke karamar hukumar Kajuru take samu. Kamar kuma yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana.
Number one, we have listen. It's not listen, it's listen. And then number two, this word is pronounced as key. Number three, we have market. It's not market, but market. And then number four, we have bomber. It's not bomber, but bomber. Number five, we have comb. It's not comb, but it's comb. Number six, we have advantage. It's not advantage, but advantage. Number seven, we have Debra. It's not Deborah, but it's Debra.
Sunana Ferdowsi Muhammad. Nazo na gabatar da pronunciation na Turanci. Abinda na gani shine zai taimaka ma harshe na wurin yin Turanci ko kuma an ce magana da Turanci yadda ake so kuma da daidai. Zai canza hakan yadda ɗalibai suke yin Turanci wanda ake ce mishi buroka. Ya kamata a ce ɗalibai suna yin Turanci ne wanda ya kamata su yi saboda ba su je a filin jama'a su ba wa malamansu kunya ba.
Da yake jawabi, shugaban kwamitin zartarwa na makarantar Malam Muhammad Sa'adi ya ce,
to wannan makaranta ba makarantar gwamnati ba ne. Makaranta ne wanda wani bawan Allah mai kishin ƙasa ya zo tun daga ƙasan Ibo ya zauna a arewa saboda kishin da yake da shi ya kafa wannan makaranta domin ya taimaka ma gwamnatin jihar Kaduna akan ƙoƙarinta na bunƙasa ilimi a wannan jiha namu Kaduna State. To muna ma wannan bawan Allah godiya da kokarin da yayi mana. Ina so in tabbatar ma jama'a cewa wannan makaranta akwai lokacin da aka yi gasa na makarantu waɗanda ko kuma makarantu masu zaman kansu waɗanda suke wannan ƙaramin hukuma ta Kajuru. Makarantu sun kai wajen kusan 10 masu zaman kansu aka yi gasa na sha'anin ilimi. Wannan makaranta ita ce ta zo ta ɗaya a sha'anin ilimi. Wannan ya nuna cewa koyarwar da ake yi ba ƙaramar koyarwa ba ce.
Shi ma da yake bayani wanda ya kafa makarantar, Mr. Vincent Okoro, ya bayyana dalilin kafa ta.
Gaskiya tun ina makaranta ina da marmari na kwaide dalibi kamar da aka kwaide ni. And tun na gama makaranta yana kokarin ganin da ni zan contributing zuwa cin gaba ilimi. Ya sa na yi aikin teaching tare da local government a nan Kajuru. Na sake kuma na yi aikin teaching tare da wani private school mai suna Finpart International School. So daga wurin kuma ni na gani tun da akwai hari da hanyar da zai yan tara darabe yi masu lesson. Daga wurin kuma daga shawara wayansu da suke bani goyon baya. Na gani ya kamata ni in tantara mutane ya kan da ya kamata tantara su saboda mu samu an bude makarantar nan mai suna Modern Greenlight Academy.
Shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar, Mr. Dimka Bahago, ya kara kira ga gwamnati ta rika tallafawa makarantu masu zaman kansu.
Wannan abin da aka gabatar da gaske mun ji dadin ta. Jin dadin garin wannan jin dadi ya sa ina kira ga gwamnati dan Allah ta taimaka ma makarantu masu zaman kansu domin su samu ababa da za su iya ta masama kamar wannan makarantan. Ya kamata da ya zama bodi, amma makarantan nan ta zama makaranta ce wanda akan je a dawo ne, wanda ina kira ga gwamnati ko da basu suwa ne za su dinga bamu a makarantu na zaman kansu su taimaka mana domin mu samu ci gaba a makarantunmu na masu zaman kansu.
Wannan mataki na koya ma yara na ɗaya daga cikin irin matakai da ke bunƙasa fannin ilimi, musamman iya kiran kalma bisa tsari. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Duk da kuka kan irin rashin ci gaba da ake samu ta fuskar ilimin zamani a wasu sassa na jihar Kebbi, musamman na ilimin ɗiya mata, shugabar makarantar sakandare ta ‘yan mata da ke Kamba, Hajiya Lami Abubakar Riba, ta yaba da ƙoƙarin iyaye da ɗalibai a wannan fannin. Hajiya Lami ta bayyana farin cikinta ne kan haka a hira da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Gaskiya karatun da dai ‘ya’ya mata ke yi nan akwai cigaba. Cigaba a lokacin da na zo nan Dandi local government ina tunanin da cewa ba zan samu yawan yara masu karatu ba. To sai abin ya bani mamaki kwarai da na zo na iske makaranta tana da fiye da yara 1000 ‘yan mata. So saboda haka akwai alamun cewa ana son karatun makarantar kenan, kuma suna tsayawa. Gaskiya irin ba mu ma samun matsalolin a ce yara su hita su gudu, saboda kaga wannan ya nuna akwai muhimmanci da suka bayar akan karatu ko kuma suna son karatun. Shi yasa idan suka shigo ba su tunanin su ce bari su koma gida ko kuma su gudu, ba a sani ba. So yana ɗaya daga cikin abubuwan da nike gani yaran da uwayen yara suna son aye matan su yi karatun.
Wace irin rawa kike son iyaye su taka domin dorewar wannan nasarar da aka samu?
Abinda nike so su ba ni ƙarfin gwiwa da cewa yaran ga ba wai su ƙare makaranta ga kawai su a cewa an ƙare makaranta kawai ba, a nuna mini ana son yaran ga su ci gaba da makaranta. Na biyu, alamun da nike gani da cewa yaran na son karatu ko kuma abinda nayi shine kokarin su yi karatu. Karatun ga da suke yi yasa na introducing science, da ma ba mu da wayanga fanni subject science subject so yanzu an introduce din kuma yara daga suna kokari a karatun nan sannan uwaye kuma suna zuwa suna ma appealing don Allah kowa yana so ya ce diye shi tana karatun sciences sun ji dadi da aka introduce sciences kuma daga jarabawan da yara ke ce gaskiya akwai alamu da cewa yaran suna son karatu bugu da kare don mu inganta wannan karatun nasu mu sani za su iya dogaro ga kansu da yin ga jarabawa idan muka zo promotion exams muka raba yara ɗaya-ɗaya sit mu ware su kowane aji daga JS1 zuwa SS3 sai mu wawware su mu gani mu ce ku yi practice idan har kuna son cin gaba ga yadda za ku gani in kuka je gaba za kowa zai zaman kanshi ne kowa za ta yi karatu to gaskiya karatu ake dudda a lokacin ba mu da wuta ko da koyazu ba mu da wuta amma za ka hange su da hitillun su da dare suna karatu sannan kowane lokaci ana prep na rarana da sun koma karfe 2 sun yi wanka sun yi sallah za su dawo karfe 4 su yi prep sai kuma su wuce zuwa abinga karfe 6 ta yi su koma hostels sannan kuma muna da clubs and societies wanda yara suna express lalle wanga ya zama na kaman challenge ne gare ku ku ba su su ci gaba da karatun su ka a tauye su
kazalika na sadu da councilor mai wakiltar mazabar mai Hausawa karamar hukuma ta Dandi Hajiya Lubabatu Usman Kamba wadda ta yi tsokaci game da irin gudunmuwar da za ta bayar a matsayin ta na ya mace don ci gaban ilimi yaya mata a yankin
to gaskiya muhimmanci ilimi yaya mata ba kadan bane domin akwai hadisin da ya nuna idan ka ilmantar da yaya mace daya tamkar ka ilmantar da duniya ne saboda yaya mace ita ke yin renon yara ta kula da su ta musu tarbiya idan ka ga kusan in ce idan ka ga yaro bai da tarbiya to yaya mace ce a bata tarbiyantar da shi ba amma in tana da ilimi kaga iyaka kolin tarbiya za ta tarbiyantar da danta yadda ya kamata kuma sai ta take shi ta yi kamar bata san inda ya fito ba shine muhimmancin ilimi domin wanda ba ta da ilimi ita kullun son abinta take yi sannan ilimi shi zai baki da'a mace ke karan kanki zuwa ga mazan mijinki sannan ilimi shi zai baki da'a zaman ki da makwataka da sauransu sannan ilimi shi ya bani damar in ga inda duniya ta bi na bi sannan mu mata ana ganin mu kamar yan zaman gida yanzu musamman noman nan da an ka buƙaci kowaye ina woman leader rifan shugaban mata ta manoman shinkafar rani da damuna in baka da ilimin noman ma shi ma matsala ne da haka ilimin muhimmancin ilimin yaya mata ba kadan bane yanzu gashi tana daurewa wata rana nan jihar Kebbi ba mu da ɗan majalisu balle ciyamomi elected ga mu da iyakan mu kansuloli sai wata da Allah ya kaddara ta samu caretaker na council administrators to muna fatan nan gaba a jihar Kebbi Allah shi ba mu mata jarumai nagartattu ina ma daga cikin wa'anda da muka sa ran mu zama mu zama yan majalisu ciyamomi elected kai House of Representatives Abuja muna fatar a samu mata daga jihar Kebbi gaskiya jihar Kebbi ilimi yaya mata bai ja da baya ba saboda gurgudo kowane iri nace miki abinda ɗaya muke ganin bamu da shi wanda yake muna sa ran a samu shine zaben mace chairman ta local government zaben mace ta yan majalisar jaha zaben mace ta yan majalisar tarayya amma gurgudo duk wasu abubuwa da ake yi federal international da sauransu akwai mata jihar Kebbi akwai su ministoci akwai su
ranki da dewan ka ce miki hanzari ba yaya zaki amfani da matsayinki saboda ki tabbatar da cewa mutanen yankin ki mata suna zuwa makaranta yadda ya kamata kuma ba a jaye su ba cewa a aurar da su
muna da wannan doka gurgurun nan ana dan mutun ya fitar da yar shi zuwa makaranta gaskiya za a je wurin mai girma sarkin shiko a gaya mishi kuma zai dauki mataki sannan mu nan gurgudo muna illahi matan mu cewa wallahi ilimi babu abin da ya kai shi na boko ne na islamiya ne musamman na islamiya shi ma domin in ma na islamiyan ki ai yana iya kai shi ga aikin da duk aka sa ran mace take to gurgudo mu nan da yanzu haka akwai a wasu ƙauyuka musamman shekarun jiya mun je buɗe wani kungiya a Bani Zumbu na ci gaban garin Bani Zumbu suna mun yi musu magana mai girma speaker ya yi musu magana akan su farfadar da ilimin mata ƴaƴa mata wanda yake suna da ƴaƴan Lagos da sauransu yace su zo nan su kawo su university COE polytechnic yace duk idan suka yi ƙara secondary school a Lagos yace su dawo da su Kebbi musamman ana neman mata ma'aikatan asibiti yace don Allah su yi kokari su dinga turo su nan zai sa su san ƴan uwansu nan sannan kuma su yi ilimi a jihar su sannan kuma su yi ilimin yace don haka yana fata za su yi wannan suka ce to suka yi mai alƙawarin za su yi
Hajiya Lubabatu Usman Kamba kenan Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Makon jiya mun kawo muku kashin farko a hira da wakilin sashin Hausa Mahmud Ibrahim Koriye da mataimakin shugaban jami'ar tafi da gidanka da ake kira National Open University of Nigeria Professor Abdullahi Uba Adamu za mu dora daga inda mataimakin shugaban jami'ar yake ƙara ƙarfafa ɗalibai guyuwa cewa matsalar bata ko rashin samun sakamakon jarabawa ya yanzu jami'ar ta gano bakin zaren.
Don haka maganar baka ga sakamakon result din jarabawa ka ba maganar mission result maganar waye waye bezin Allah duk wannan zai zama tarihi.
Professor kai maganar santoci wato cibiyoyin da ake yin register a yi wannan karatu. Galibin su mutanen arewa suna cewa kamar sun yi karanci misali nan Kano za a iya cewa santa ɗaya ce ko biyu me yake faruwa ne sannan kuma me yanzu hukumar ko take yi don ganin cewa an warware wannan matsala an ba wa musamman mutanen nan lardin sun yi karatu
to ita cibiya ta National Open University tana nan a cikin wayarka saboda abun namu a internet yake saboda baka ma buƙatar wayar ka duk inda kake a Najeriya daga wayar ka zaka nemi admission kuma ka samu idan ka riga ka samu admission din nan ka biya duk kuɗaɗen kake biya sai ka zabi center da kai kake so ba wanda yace dole kana Kano dole sai dai a Kano zaka yi idan a Abuja kake kuma kai dan Kano ne sai ka je Abuja ka je kai saboda haka kowace jiha muna da center akalla ba a kasar ba guda daya akalla ba a kasar ba guda daya wacce gwamnati ta bamu gwamnatin jihar ita ta bayar SDP da NRC headquarters na jihohi da yawa nan aka bamu inda ba a yi amfani da su ba inda kuma suka ruguje a gyaggyara mana su mu koma nan gurin wannan shi ne to amma kowai wayansu jihohin su kuma suna da kishin a kafa musu abin da ake cewa community study centers wato cibiyoyi na al'umma gari to ku za ku kafa kanku za ka ga su za su zauna su kafa su gina guri su sa duk tarkacen abubuwan da ake bukata sai su zo su same mu su ce to mun fa gina center muna son don Allah a turo mana malamai to sai mu tura musu ayyan sai mu a tura mana ma'aikata sai mu tura musu ma'aikata kuma akasari ma'aikatan da ake turawa ma'aikatan da suka fito daga wurin ne ba za ka dauko ma'aikata daga can wani guri ka kawo musu ba a'a sai dai mutanen garin saboda su ka zan wurin to magana ta gaskiya wannan community study center din sun fi yawa a kudu saboda yan kudu sun fi nuna damuwa da aka fasu fiye da arewa sarka ba wai maganar rashin yawaitawa bane a'a magana cewa mu a arewa har yanzu ba mu samu mutanen da za su ringa kishin su kafa wannan community center din ba ai ya ma sani na kwaya ɗaya ne suka zo mana daga Hadejia suka ce suna son su kafa community center to matsalar kuma ita ce idan za a kafa community center din nan dole ka tabbatar ka samu mana mutane akalla ba a kasar ba guda dubu saboda idan baka samu mana mutane guda dubu ba to ba za mu iya samun kuɗin da za mu iya maintaining din wannan gurin
dalibai kenan
eh dalibai dole a samu dalibai akalla guda dubu to sai kaga wata jihar ma gaba ɗayan a state din ma baka da dalibai guda dubu yanzu a Kano daliban mu ba su fi 5000 ba gaba daya amma a Delta dalibai 20,000 ne a Lagos dalibai 30,000 ne so kuma yanzu misali Delta bayan da wannan daliban da muke da su Delta suna da universities nasu na federal kuma suna da jami'o'i na biya kuma suna da na jaha sannan kuma suna da community study centers kwaya biyu kuma suna da study center ta tamu wacce ta jiha ce dama tana nan amma duk da haka mutane da wajen kusan 20,000 ne to saboda haka gaskiyar maganar san abin da sha'awar abin ya fi yawaita a kudu amma ba wai kawai a san abin bane yana da mahimmanci a jajirce a ce mu ma sai mun yi kaza yanzu misali duk jihar da tace za ta kafa community center a arewa za mu yi da ta kafa ina ka mana dalibai dubu so can gurin har dakatan ma da su muke muna cewa dan Allah ku tsaya abin ya yi yawa ba za mu iya zuwa ba
Professor, karshe kaman wannan abin da kake faɗa yana da nasaba da kaman har yanzu a wannan yankin ba a faɗa kantu game da cewa wannan jami'a tana aiki bane ko kuma a dabi'a ce ana sanar da ita ne kuma ake nuna halin koyin kula.
Magana ta gaskiya dai shine mutane dai anan basu nuna damuwa da lalle su kafa community center ba. A can fa mutum zai zauna ma ya gina. Kaga yanzu kaman wannan babban gidan nan zai iya zama community center. Ko ba haka ba, za a rarraba a ce ga office din wani ga office din wani sannan kasa kuma a yi inda yara za su zo su dauki jarabawa da computer. To har yanzu ba mu samu mutanen da za su je za su yi irin wannan ba. Barau Jibril ya kafa computer centers da yawa a Kano, shi yanzu ya ce a shirye yake a zauna a tattauna a gaya za a yi amfani da wannan computers din a matsayin community centers. Muka ce ai community centers za su yi yawan akai haka, amma dai za mu iya amfani da su. To dole sai an samu mutane wanda za su zo da kansu su ce gashi mun riga mun yi jiha nawun ba za ta yi ba. Jiha ma ba za ta yi ba, abinda yasa jiha ba za ta yi ba saboda jiha ta riga ta ba ku gurin da za ku yi wannan, don kowace jiha akwai to ta riga ta ba, sai ce wani abin da za mu iya kenan. Amma idan mutanen community sun ga suna son a basu wani abu, to su da kansu su za su zo su gina gurin. To magana ta gaskiya a kudin an fi samun mutane masu yin wannan, a kudin ma sarakuna ne suke sa a yi. Sarakuna bayan sarakuna sun sa a yi sannan su zo su kira mu su ce da su to mun kafa wannan muna son ku zo aka ga mana ma'aikata.
A ƙarshen ƙarshe me saƙonka ga 'yan Najeriya game da ayyukan jaraba nan ta hukumar nan ko jami'ar nan taka ta nawo?
Jami'a ta nawo ita ce kadai jami'ar ta ba kowa da kowa damar ya samu ilimin digiri a Najeriya. Babu ruwanmu da cewa kai matsayaci ne, talaka ne, kai dan daba ne, kai idan ma a kurkuku kake. Jami'ar nawun ta baka damar ka zo kai karatu kyauta in dai a cikin kurkuku kake. Ita ce kadai jami'ar da tace ta dauke ka ta rungume ka kuma ta baka ilimin da yake ingantaccen ilimi ne kamar yadda kowa zai ilimi ya samu digiri kai ma haka zaka samu. Saboda haka kiran mu ga shi da mutane shine a shigo nawun. Karka ce zaka in baka samu zuwa jam baka ci ba to karka ce wai kai lalle duk shekara sai ka ta yin dam ka zo kai shekara 3 4 kana ta maimaitawa. Shekara 3 4 din da kake ta maimaita baka samu ba din da ka shiga jam kuma ka shiga nawun ka samu kuma dan abin da zaka yi wannan ya ishe ka baka fito da digirin tare da wanda kuka fara tare da shi
duk kula ko wanda darasi ne ko wanda fanni
to ai saboda ka gane saboda mu bamu da ba yake cewa space bamu da laboratory wajen gwaje-gwaje saboda haka akwai abubuwan da yake ba za mu iya yi kamar yanzu engineering kaga ba za mu iya wannan ba saboda engineering yana buƙatar sai ka hado da kayan injina ne da me kamar medicine ba za mu iya aikin likita ba, you know, amma dai abubuwan da muke yanzu kamar misali entrepreneurship, Islamic studies, Christian religious studies, French, English, kuma nan gaba muna kokari mu fito da Hausa, BA Hausa. To sannan kuma muna yin mass communication, muna business administration, muna dai duk da yawa da abubuwan da ake yi, su political science, sociology, entrepreneurship studies, security, duk muna yi.
Masu aro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Kuma takaice wani jirgin saman kundin bala mallakan sojan ruwan Amurka ya fara sintiri a kudancin tekun China duk kura gargaɗin da ƙasar ta China ta yi a ranar Laraba cewa kar fa a yi wasa da matsayin ɗiyaucinta a wannan yankin. A jiya Asabar ne dai sojojin ruwan Amurka suka bayyana fara wannan sintirin. Wurin da sojojin ruwan na Amurka ke wannan sintiri wuri ne da ake takaddama a kansa. Domin kasar ta China ta jima tana gwada ikonta a wannan yankin tekun duk ko da yake wasu sauran ƙasashe da ke yankin gabashin Asiya suna cewa su ma nasu ne. Yau daga cikin wasu daga cikin kasar da China suke wannan takaddaman ko sun hada da Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand da kuma Vietnam, kai har ma da Taiwan ta ce wani bangaren tekun nata ne. Jirgin na Amurka dai ya fara atisayi a gabar tekun Hawaii da Guam kafin ya fara wannan sintiri. Jami'an gidan yarin Amurka sun ce malamin nan dan kasar Masar da aka gurfanar gaban kotu akan shirin tarwatsa tsawon gini a birnin New York ya mutu jiya a Asabar a gidan yari. Jami'i ɗaya daga cikin wato na kyauta halin waɗanda aka tsare da ke Butner a North Carolina sun tabbatar jiya a Asabar cewa Sheikh Umar Abdulrahman ya rasu jiya a Asabar bayan ya yi fama da ciwon shuga.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa huta lafiya.